أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا كبرك مدسادوا وأن مسلاتي بتارى البركة مسجد عثمان بن عفان بن سي قبل كراتمنا عمدة الفقه واللفاوة الإمام عبد الغني المقدسي كقومة ابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 23 a cikin karatun wannan littafi muna biyu ga watan Muharram hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wannan shike kawowa kusan shekara biyar tun ana 1441 muna karatu a nan muna ambatata yau gashi na Allah kawo mu 1446 wannan kuma shi yake ba mu damar matsaya mu yi wa kanmu karatun tamusu kwanakan nan tahiyya suke kuma yau ko gobe tabbas sai mun kai zuwa ga inda kowace rai ba ta su shi ne sai mun mai da arabar sai an kai mu an binne mu kamar yanda jiya muka kai wa su kamar yanda dazuma ka kai wa su ga haka ni kokari mu ringa yi wa junanmu hisabi kowa ya ringa yi wa kanshi hisabi wannan hisabin da kake yi wa kanka shine zai baka damar gobe kiyama idan ka zo gaban ubangijinka hisabin ka yanzu kasance hisabi ne mai sauki ya sanya duk wanda yake yi wa kanshi hisabi a rayuwar shi ta nan duniya naga nan bin kyautata ba naga nan na rage naga nan kazan nan bai kamata ba in yi shi ba kaza ya kamata in yi da zaran mutum yana yi wa kanshi irin wannan hisabin to tabbas gobe kiyama zai wani a gaban ubangijin shi lafiya wanda ko zai kawar da kai kurum ma sha'ashi yake yi abin da ya dama yake yi kamar ka ce babu wata mutuwa wanda za a yi a nan gaba kai kamar ka ce babu wani hisabi da za a yi a nan gaba kamar ka ce babu wata aljanna babu wata uto wanda ubangiji ya tanada yayi alkawari ga wanda suka kyautata ya san ya zo gidan aljanna yayi alkawari ko yayi wa'idi ga wanda suka saba ya san ya zo gidan mutunta da zarin ya ce irin wannan rayuwar mutum zai to tabbas ba zai gama lafiya ba duniyar shi da gobe kiyamar shi Allah kiyaye mu Allah ya yi wa abin da ya rage mana na daga kwanuka albarka sai ya mafi kyawun rayuwa ita ce wanda mutum kwanuka suka jayu ko mutum ya yi su a cikin biyayyar ubangiji Allah datar da mu shi yake daidai da 8 ga watan 7 a kalandar bature 2024 idan ba manta ba sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani akan hukuncen mai haila yau insha Allah zan mu tashi babi wanda zai mana bayani akan hukuncen mai jinin biki shine malai yake cewa babun nifasi wa huwa damul khariju bi sababil wiladati wa hukmuhu hukmul haili fi ma yahillu wa yahrum wa yajibu wa yasqutu وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهر وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا ما لا ألخشي زي لخشا منا بابي وندي كي منا بياني أكن جنن بيكي يكي تيوى جنن بيكي شيني جنن ديكي هتوى دليل أيوى دمتتكي سامن yake cewa hukumu hukumul haili hukuncin shi shine hukuncin haila fima yahillu na daga abinda haila take halaltawa wa yahrumu na daga abinda haila take haramtawa wa yajibu na daga abinda haila take wajibtawa wa yasqutu na daga abinda haila take sarayawa yake cewa wa aksaruhu 40 yawman mafi tsawon kwadan mafi tsawon jimawar jinin biki shine kwana 40 wala hadda li aqallihi babu wani haddi na daga karancin lokacin da jinin biki yake iya yi game da mace wa mata ra'ati tuhur duk lokacin da mace ta ga tsarki ta ga alamomi wanda suke tabbatarwa lalle ta samu tsarki yace iktasalat sai ta yi wanka wa hiya tahirun daga wannan lokacin ta zamanto mace mai tsarki kenan dukkan hukuncin kowace mace wanda take da tsarki zai hawo kanta yake cewa wa in ada fi muddatil 40 a cikin tsawon kwana 40 wannan jinin ya sake dawo wannan matar fa huwa nifasun aidan malai yake cewa shi ma wannan jinin biki ne ba alisawa shi da wani jinin istihada ba jinin biki ne amma dai da zai kasance ya huta daga cikin kwana 40 to wannan ya koma jinin istihada shine nan a takaice a gulguje zan yi sharhin babun da yake abinda hukunce-hukuncen da muka karanta a baya sune dai hukunce-hukuncen da suke hawa kan wannan babi yake cewa damun jinin biki huwa addamul kharijo bisababil wilada shine jinin da yake hutawa ta gaban mace dalilin aihuwa idan dai an samu aihuwa to tabbas da kai wani jini wanda zai biyo baya wani ya kasance ya jima wani ya kasance tsawon awa daya wani ya kasance kwana kaza mafi kuratashi shine malai yake ba wa aksaru 40 yawman mafi kuratashi shine kwana 40 shine malamman loga suke cewa dalilin da ya sanya aka sanya mai jinin nifasi ko kuma damun nifasi shine yake cewa li khurujin nafsi wa huwa alwalad saboda lokacin da rai take hutawa daga gaban mace a lokacin nan jinin yake biyowa baya dalilin shi shima aka sanya mai damun nifasi jini wanda yake na biki wasu kuma suka ce li tanaffus arrahim bil waladi saboda samun da da ake ko samun lumwashi da ake samu daga cikin ma'aiwa idan lokacin da da za ya huto idan ya huto yana lumwashi ake hutar da shi za a buge shi ya yi kara to daga lokacin nan hukumce-hukumcen shari'a duk sun hawo kan shi inda bai istihlali ba a wannan lokacin ya mutu to ba shi ba cin gado amma ne da zaran ya ce ya to shikenan wannan yaron hukumce-hukumcen shari'a al-ahalliya ta hawo kan shi shi ma wannan babi ne mai zaman kanshi wurin malaman fiqh yake cewa to wannan shine jinin da dalilin aihuwa ake samu shi yake cewa wa hukumu hukumul haidi hukuncin wannan jinin shine hukuncin haila wannan hukuncen duka da muka gani abubuwa guda goma wanda mai haila ake hana ta ko haila take sanyawa ya skance mawanibul ashara wanda muka karanta duka suna hawa kan mai jinin biki shine yake cewa fi ma yahil na daga abin da yake halaltawa ai a can baya mun karanta mai haila an halalta maka ka muri matanka a lokacin da take haila fi ma dunal farj kuma bayan gabanta zaka yi wasa da ita kamar yadda Aisha ta bayyana mana kuma kamar yadda muka karanta hadisi wanda suke tabbatar mana da haka yake cewa wa yahrumu kuma daga abin da yake haramtuwa an haramta maka ka sadu da iyalinka da zaran tana cikin haila yake cewa wa yajibu kuma abin da yake wajibta akan ta shine za ta bar sallah za ta bar azumi yake cewa kuma wa yasqutu na daga abin da yake sayuwa akan ta shine sallah ta riga ta sha lokacin da take haila lokacin da take nifasi ba ita ba sallah kuma ba rama amma dai wa yajibu wajibi ne ta bar sallah kuma wajibi ne ta bar azumi amma dai wajibi ne ta rama wannan azumin aga shine malai laka samana cangwancan abubuwan da muka karanta ya hillu wa ya harimu wa yajibu wa yasqut duka malai ya bayyana mana su a cikin bayani wanda ya mana a cikin babul haiti sai yake cewa aksabu 40 yawman mafi tsawon kwanuka da mace take iya yi tana jinin biki shine kwana 40 wannan a mazhabin jumhurin malamai kenan duk da kasancewar a mazhabinmu na malikiya imam malik ya yi fatawa a harkon al'amari akan mafi tsawon kwanuka na mai jinin biki shine kwana 70 daga baya imam malik ya ce kai wannan matsala a ne da a tambaye su masu yin jinin bikin a tambaye su mafi tsawon kwanuka nawa ne aka dawo suka ce kwana 40 ne, aka ce to a barta a kwana 40, shi ma yayi tarajumi wannan ijma'in malamai kwana 40 ne, kuma da kai dalili hadisin Ummu Salma yarda Allah shi tabbata a gareta take cewa kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam 40 yawman, mai jinin biki tana zama ba sallah ba azumi kwana 40 a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake rayuwa. Kenan wannan shi yake nuna mana mudda mafi kuratarta shine kwana 40 mace tana jinin biki. Ina fata an fahimta. Shine malai ya kawo yace wala hadda li aqallihi, kuma babu wani haddi, babu wani iyakancewa da mafi karancin jinin biki. Shine can malai ai karshen karatun mu na babul haidi ya bayyana mana yace takanyu mai jinin biki ta fara ganin jini kamun kwana ɗaya ko kwana biyu kamun aihuwarta, yace duka wannan za a mata lissafin jinin biki ne. Haka bayan aihuwarta takan yi wata ta kasance kurum ɗan lokaci ɗaya ne, lokacin aihuwar jinin za ya zo ya ɗauke shi kenan, ba zai sake dawo ba. Shi ne malai ya bayyana wala hadda li aqallihi, babu wani haddi, babu wani iyakancewa da aka yi na mafi karancin lokacin da jinin biki yake iya zo wa mace wadda ta aihu. Wannan kuma faɗa ce ta jamhurin malamai, kamar yadda Ibn Hazm a cikin Al-Muhalla, haka Al-Imam Al-Kasani a cikin Bada'u Sana'i suka kawo suka ce babu wani saɓani game da malamai akan mafi ƙarancin lokacin jinin biki. Haka kuma babu saɓani wurin malamai a mafi makuratan lokacin da mace za ta yi tana jinin biki, shine kwana 40. Sai malamai ya ci gaba da cewa wa mata ra'at at-tuhur, da zaran wannan macen ta ga tsarki ko ta ga alamomi wanda suke tabbatar mata lalle ta samu tsarki, shine in ma ya kasance al-qissatul bayda, a can baya ina kyautata zan mun yi bayani akan alamomi wanda suke tabbatarwa da lalle mace jininta ya tsaya, yanzu kuma lokacin da ya kamata ne ta yi wanka, shine wani ruwa hari wanda zai fito daga gabanta, wannan alama ce ta lalle jini ya kare, ko kuma ya kasance gabanta ya bushe, wannan shi ma alama ce take tabbatarwa lalle jini ya kare, sawa'un jinin haila ko kuma jinin biki. Shine yake tabbatar mana duk lokacin da mata ta ga alamomi wanda suke tabbatarwa lalle jininta ya tsaya ko jininta ya kare, yace tahurat, sai iktasalat wa hiya tahira, sai ta yi wanka a wannan lokacin ta dau hukuncin mace mai tsarki. Kina a cikin kwana 40 din nan, idan dai wannan matan ta ga alamomi wanda suke tabbatarwa lalle jini ya kare, to wannan matan za ta yi wanka, kuma yanzu ta dau hukuncin mace mai tsarki, wannan shine hukuncin ta. To randa kai wa'ansu masail, misalin matar da aka yi mata cesarean, ai tsagawa ake yi a hutar da dan, ba ta gabanta ba dan yake huta ba, to ita ya hukuncin ta yake? Idan jini ya zo mata za a yi lissafin jinin biki ne, ko kuma a'a idan jini bai zo mata ba, ba ruwanta? Shi ne nan malamai suke cewa misalin macen da aka bude cikinta aka hutar mata da ɗaya, aka mata cesarean, da zaran jini ya biyo baya, wannan za a ɗauke shi za a bashi hukuncin jinin biki, za ta tsaye da sallah, za ta tsaye da azumi, dukkan hukumce-hukumcen da muka karanta a kan mai haila shi za ta ma ya hau kanta. Sai dai banda hukuncin saki, wannan babu shi, da zaran ta aihu to a lokacin nan an halatta mata, duk da kwai malamai suna bayyana suke cewa saki ne wanda yake mummunan saki, saboda mace za ta jima sai ta tsaya tunda ainihinta mai haila ce, ita kuma sai ta shayar wata yi ta yi shekara biyu kafin jinin ya zo mata, kishi da kwai zalunci a cikin wannan al'amarin. To wannan matan kenan za ta ɗauki hukuncin mai haila, hukuncin mai jinin biki kenan. Idan jinin ya zo mata za ta zamna kamar yadda mai jinin biki take zama, wadda ta yi aihuwa ordinaire, za ta zamna ita ma haka, za ta zamna ba sallah ba azumi har zuwa lokacin da jinin zai tsaya mata ta yi wankanta. Kuma idan kwa jini bai zo mata ba, to a matsayin mace mai tsarki take, ba hirar ta tsaye da sallah, ba hirar ta sha azumi, dukkan wa'ansu hukunce-hukunce na mace mai tsarki yana kanta. To idan ya kasance matar ɗan ne ya mutu a cikinta, kuma a wannan halin sai jini sai ya biyo baya, sawa'un an hudda shi ko kuma ba a hudda shi ba, shine malaman fiqh suka ce za a lissafa idan ɗan ya kai adadin kwana 80, ai shine adadin kwalika wanda an busa wa dare 80 a gani 40 yawman nutfatan thumma 40 yawman alaqatan thumma 40 yawman mudghatan thumma yunfakhu fihi ruh idan ya kai kwana 80 jinin yazo to wannan hukuncin ta hukuncin mai jinin biki amma dai idan ya kasance kasa da hakan kamar wata ɗaya ne ko wata biyu to wannan jinin man hukuncin ta hukuncin mai jinin istihada jini na rashin lafiya kenan za ta tsarkake gabanta ta yi arwalla akan kowace sallah idan kuma ya kai ya wuce kwana 80 ko kuma ya kai kwana 80 kenan wannan za a mata lissafi mai jinin biki ce kenan za ta tsaye da komi har zuwa lokacin da jinin za ya dauke mata ko kuma ya kasance macen da ta yi bari ita ma za ta ɗauki hukuncin irin wannan macen da ɗa ya mutum mata a ciki har zuwa lokacin da za a fitar mata da ɗa idan ya kasance jini ya zo mata to wannan za a mata lissafi jinin biki ne idan dai yaron ya kai lokacin da za a cika halittar shi amma dai idan bai kai ba ƙasa da kwana 80 kenan wannan ba lissafin ba lissafin jinin biki ba ne ba jini ne na istihara wallahu ta'ala a'lam sai mala yake cewa wa in aada idan jinin ya dawo jinin biki ya dawo wannan macen fi muddatil 40 fa huwa nifasun aidan a cikin tsawon kwana ta ko a cikin tsawon kwana 40 to wannan za a yi lissafi shi da jinin biki ne misali ta yi kwana 10 sai jinin sai ya dauke ta ga dukkan alamun da yake tabbatarwa jini ya dauke sai ta ci gaba da sallar ta yi wanka ta tsarkake kanta ta yi wanka ta ci gaba da sallar ta ci gaba da azuminta sai bayan kwana uku kuma jinin ya sake dawowa wannan za a mata lissafin jinin biki ne kenan za ta tsaye da sallah za ta tsaye da azuminta kai koda ya kai zuwa kwana 30 32 33 34 36 matukar bai kai ba kwana 40 ba to ya sake dawo mata wannan jinin za a mata lissafin jinin biki wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen babi wanda yake mana bayani ko littafi wanda yake mana bayani akan sarki ina fata an fahimci karatun duk da karatun da kwai sarkakiya a cikin shi amma dai ina kyautar san an fahimta kasancewa mun sha kwanaki akan babu wallahu ta'ala a'lam zan mu dan tsida kamun wannan kenan wanda yake da tambaya akan abin da ya shafi sarkin insha Allah sai mu amsa mala ya ci gaba da cewa kitabus salati ai da abin da ya shafi mas'ala ta tsarki yanzu a koma kan mas'ala wadda ta shafi sallah mala yake cewa rawa ubadatu bin samit radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibadi fil yawmi wal layla فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك ومن جحدها عنادا كفر ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتلا ما ليتي الرويت حديثي دقاء عبادة أنسامت يرد الله اشتبتا أغريش حديثي نيواند إمام مالك ياهوتر رشيئة كم موطا هكا إمام أحمد ياهوتر رشيئة كم مسند إنشي هكا إمام أبو داود دا إمام النسائي دا وأن سنزما سمتر رشيئة كم سنن إنسو حديثي نيواند إكي إسناد إنشي إسناد نيواند إكي ميجو حديثي نيواند إكي إنغندتشي هكا كما مالك ميتنخيص الخبير ياكا أوجي هكا أتكم الترغيب نا إمام الألبانيشي ما ياكا وحديثي yake cewa an rawaito daga Ubada dan Samit yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa naji manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa khamsu salawati salloli guda biyar katabahunna Allahu ala al-ibadi Allah ya riga ya rubuta wa bayin shi su fil yawmi wal layla a kowane yini da kowane dare faman hafaza alaihinna, duk wanda ya kiyaye wannan sallolin guda biyar, kana lahu ahdun inda Allah an yadkhulahu aljanna, yake cewa yana da wani alkawari tsakankanin shi da shi da Ubangiji akan lalle Ubangiji shi ya sanya shi gidan aljanna. Wa man lam yuhafiz alaihinna, duk wanda bai kiyaye ba wannan sallolin guda biyar ba, yake cewa lam yakul lahu inda Allah ahdun, ba shi da wani alkawari tsakankanin shi da shi da Ubangiji. In sha'a azabahu, in Ubangijin shi ya ga dama ya azabta shi, wa in sha'a ghafara lah, kuma idan ya ga dama ya gafarta mai, wannan tsari ne na Ubangiji. Malaiki cewa fa salawatul khamsu wajibatu ala kulli muslimin, sallolin nan guda biyar wajibi ne ga kan akan kowane musulmi, balig wanda ya balaga, aqil wanda ya ke da hankali, illa alha'ida sai dai mace mai haila, wan nufasa sai dai mace mai ko kuma mace wanda take jinin biki. Faman jahada wujubaha, duk wanda wujubaha, duk wanda yayi jayayya akan wajibin yin sallah, yace li jahalihi sabila jahilcin shi, urifa zalika, za a sanar da shi lalle sallan nan wajibi ce ya kai bawan Allah. Wa in jahadaha idadan, in kuma yayin jayayya akan wajibin sallah saboda girman kai, saboda renin hankalin mutane, walaya yace kafara, wannan mutumin kahuri sunan shi. Walaya hillu ta'khiruha, bi halatta mutum ya jinkirta sallar shi, an waqti wujubiha, akan lokacin da aka wajabta mai ita, idan lokacin ta ya shiga wajibi ne ya zo da ita. Yake cewa illa linawin jami'a, sai dai ga wanda yake da niyyar ya hada wannan sallah, ko azhar da al'asar ko kuma magariba da isha'i. Fa in tarakaha taharunan biha, idan ya bar sallar saboda sakakin shi, saboda wargi, saboda wasannin shi, ko saboda rainin hankalin mutane, ba yana mai jayayya ba akan wajibin ta ba, yace ustutiba salasan, za a nema ya tuba so uku, za a nema a wurin shi ya tuba. Fa in taba, idan ya tuba alhamdulillah, ya dawo cikin zimma, ya dawo cikin zimma ta musulunci. Wa illa, idan kuma yace a'a shi ba ya tuba ba, ba zai tsaya ba yayi sallar ba, kutila, za a kashe shi. Wannan shi ne hukunci na shari'a, amma dai ba haka ba, sai an hau matakayya. Malaiki cewa as-salat, wannan shi ne littafi wanda zai mana bayani akan yin sallah. Ita kuma sallah a ma'anar lugha shi ne addu'a, kamar yadda aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, khuz min amwalihim sarqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, ka amshi daga cikin dukiyoyinsu sadaqatan, zakka, wannan zakkar da zaka amsa, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, da ita ce zakka tsarkake su, da ita ce za a yabe su, wa salli alaihim, kuma ka yi musu addu'a, inna salataka sakanun lahum, saboda addu'arka nutsuwa ce ko samun aminci ne ga su. Shi sanya malaman lugha suke cewa idan aka ce as-salat, ma'anarta ba bangaren lugha shine addu'a, a ce wa fulanun fi salati, wani yana cikin sallah, yana cikin addu'a. Amma dai a halishan fiqhu, idan aka ce as-salat, shi shine wani wata sifa ce wadda take makhsusa, yanda aka karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ake yin ta a wasu lokuta wanda suke keɓantattu, shine idan mutum yayi, za a ce mai wani yayi sallah, abinda aka farlanta maka. Shine malai ya kawo mana dalili na ya nuna mana fadalar sallah, yake cewa tabbas an rawaito daga Ubada dan Samit, Imam Malik ya kawo hadisin, Imam Ahmad ya kawo hadisin, Imam Abu Dawud, Imam An-Nisa'i, haka Imam Al-Albani ya kawo shi a cikin Tarhib wa Tarhib, hadisin Ubada dan Samit, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa tabbas naji manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, yana cewa khamsu salawati, salloli guda biyar, wannan sallolin guda biyar su ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tai Isra'i da Mi'raji, aka farlanta mai su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da aka wajabta man al'ummata salloli guda 50, na dawo annabi Musa yake ce mini, ka koma ka nema a rage wa al'ummarka, saboda al'ummarka ba lalle ta iya ba, ina tahiyya ina dawowa, ina tahiyya ina dawowa, daga 50 aka maido su guda biyar. Ubangiji ya ce wannan su ne a matsayin 50, duk lokacin da bawa zai sallaci salloli guda biyar, to wannan a matsayin 50 inda aka farlanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummar shi. Kaga wannan ita ma ba karamin garaba sa bace ba, yake cewa salloli guda biyar, kataba hunnallahu alal ibadi, Allah ya riga ya farlanta wa bayin shi wa'innan salloli guda biyar. ay faradahunna ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Ubangiji yake bayani liyaku wanda kuka imani lalle an farlanta muku kinan nan kataba ba wai an rubuta maka an farlanta maka wajibi ne kai wannan salloli guda biyar madama ka cika sharadin da zaka yi sallolin nan. Yake cewa fil yawmi wal layla a kowane yini a kowane dare a yinin ka da kai salloli da kake sallata kai sallah asuba kai sallah azhar kai sallah al'asr a daren ka ka sallati magriba ka sallati isha'i ka gani fil yawmi da kai sallolin da kake sallata a cikin yinin ka da kai sallolin da kake sallata su a cikin daren ka fa man hafaza alayhinna duk wanda ya kiyaye wannan sallolin guda biyar yake cewa kana lahu ahdun inda Allah lalle yana da alƙawari a gun ubangijin shi an yudkhilahu aljanna Allah sun ya shiga aljanna. Wannan abin da ya wakana tare da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hutu daga karkara ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka faɗi mini meye Allah ya farlanta mana aka faɗi me an farlanta maka sallah an farlanta maka zakka an farlanta maka azumi an farlanta maka kaza an farlan aka tsare ya uskona yace wai idan na tsaya akan sallolin nan guda biyar Allah zai sanya ni gida aljanna yace in dai ka kiyaye su Allah zai sanya ka gida aljanna ko da baka yi wani abu ba shi ko ubangijin nan bil mu'minina raufur rahim wannan manzo Allah kenan to ina to ga ubangijin mu Allah da tarda mu haƙi ne duk wanda ya kiyaye wannan sallolin ubangijin shi ya sanya shi gidan aljanna yake cewa mun lam yuhafiz alayhinna duk wanda bai kiyaye wannan sallolin guda biyar ba yake cewa lam yakul lahu ahadun lam yakul lahu inda Allahi ahad ba shi da wani alƙawari a gun ubangiji baka da wani garanti idan ka tarar da ubangijinka garantin ka dai shine la ilaha illallah inka in Allah ya ga dama ya cece ka da ita sai dai tabbas baka da ruba a cikin mutan jahannama ba shine yake cewa insha'a azabahu idan ubangijin shi ya ga dama ya azabtar da shi ya sanya shi mutan jahannama khalidina fiha a wa amma wa amma allazina shaqqu fa fi an-nari lahum fiha zafirun wa shahiqun khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid wa inda suka tsiyata suka kisliwa ubangiji abinda ya farlanta musu zo da shi yake cewa lahum fiha zafirun wa shahiqun tabbasu ta jahannama ita ce makomar su khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk suna madawwama a cikin mutan jahannama matukar iya abinda ubangijinsu ya ga dama su yi a cikin mutan jahannama yace inna rabbaka fa'alu lima yurid ubangijinka yana aiwatar da abinda ya ga dama in dai da kai imani daidai gulgurun misqala zarratin a cikin zuciyarka to tabbas baka da goma a cikin mutan jahannama amma dai ko ka sha da wala haudi Allah ki daye mu Allah ka sanya ko alamunta ba magani ba yake cewa da kai wanda sai sun shiga gidan aljanna Allah sa mu ne sai mun shiga gidan aljanna mun ga cewa wai a cikin alqur'ani ba muna karantawa ba a cikin suratul baqara ba in lakum illa waliduha ba manzo Allah ya bayyana mana kowa sai ya bi ta kan siradi mun ba mu gaba siradin ba ba mu ji alamun shi ba ko an muce ce wani ai an riga ya an muce na fadawa sun fada kuma Allah ya ce ku kun shigo alhamdulillah wa qalu alhamdulillah alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha natabawwa min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amilin Allah da tar da mu da ayyuka na gari shine yake cewa wa insha Allah ghafara lak kuma idan ubangiji ya ga dama ubangiji sai ya gafarta mu koma kan hadisin Abu Huraira wanda yake cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tabbatar mana yake cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat farkon abinda za a yi wa bawa hisabi a gobe kiyama ita ce sallah idan aka leka sallan nan aka yi komai daidai to wannan bawan ba ya riga ya sha idan aka leka aka ga sallan nan da kai wasanni a cikin ta alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وان ده suke da rabkanuwa a cikin sallar su ba sa yin ta a lokaci ko kuma in sun ga dama ko in sun ga dama su hada daga asbahi zuwa sallar isha'i yace a uzuri ai gare wannan duka yana daga cikin wasa da wurin da sallah yake cewa to wannan ubangiji ya musu tanadin wani kwari na daga azaba a cikin wutar jahannama Allah kiyaye to idan aka leka sallar nan aka ga tute oke za a ce wannan ku shafa bai lahiya sauran abubuwan kadda ku leka ita kuma abin da yake compensation wannan sallar tamu koda kai ta ba daidai ba kai koda kai ta kana wasanninka hankalinka a wani wuri an gama ne ka ce assalamu alaikum kai istikbari ka huta to za a ce ku leƙa min cikin tadawwa'at in shi nafilolin shi da yake sallar shi ta dare da yake ko sallolin shi kamin idan ya zo sallah kamin limami ya zo ya dan yi raka'a shi biyu idan an kare ya raka'a shi biyu sai a ce ku leƙa min ku me compensate da wannan abin da ya rage gurbin da bai tike ba a sallar shi ta farilla ku sanya mai su mai fa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah bai bukatar ya azabtar da kai duk abinda zai gyara ka a gobe kiyamar nan ubangiji kokari yake yi maka shi dan ka shiga gidan aljanna sai an cika aljannan nan ta kai har inda ba mutu ku dukkan wanda zai shiga aljanna sai ya shiga a samu an su wurare ko bilalluka ko gidajen cika wanda ba wanda aka sanya su ubangiji ya halarci wanda zai sanya su ya sanya su sai dai an cika ta ita kuma wutar a sanya har ya kai ta ringa cewa halibin mazid ya ubangiji da kai dadi a dan kara bane yake cewa har sai ubangiji ya buga diga-digan shi akan wutar jahannama sannan ta ringa qab 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 ta ringa tabbatarwa lalle ta cika ta cika saboda ubangiji ba so yake sanya mutane cikin wutar jahannama Allahi rahmar Ubangiji shi ne manzo Allah yake bayyana mana yadda Ubangijin mu yake tausayin mu iyayi ma'ahiyar da ta aiko dan laƙoƙin jaririnta yadda take tausayin shi Allah datar da mu Allah sanya mu cikin rahmar shi Malai ya ci gaba da cewa fasalawatul khams wajibatun ala kulli muslimin sallolin nan guda biyar wajibi ne akan kowane musulmi madama ya amshi sunan musulmi to wajibi ne a gare shi kina wannan shi yake nuna mana ba wajibi bace ba akan kahuri ba sai dai wannan kahurin mukhatabun biha shi ma labarin ko zancen ko umurnin yayi sallah shi ma iyara ta yi akan shi amma dai ko da yayi ta ba a amsa ba saboda bai cika sharadin ba da ubangijin shi zai amshi ibadar shi ba haka wannan ijma'in malamai sai dai malamai suke cewa da zaran ya tafi gobe kiyama za a tambaye shi akan wannan sallah za a mai hisabi akan ta ko da bai musulunta ba shi ne suka kawo dalili suka ce ka koma cikin suratul mudassir ubangiji yake bayyana mana masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin idan aka tambaye ka a wurin aka ce me ya sanya ku cikin mudassir sai su ce ai ubangiji lam nakum minal musallin bum kasance daga cikin waɗanda suke sallah ba kina wannan shi yake nunawa shi ma an ce me yayi sallah amma dai a matsayin shi na kafiri ko da yayi ta ubangijin shi baya amsa amma dai shi ma an mukhatabance shi akan yin sallah shi ne nan malai ya kawo mana sharadin ta na farko wajibi mutum ya kasance musulmi kenan ga wanda yake koma bayan musulmi ubangiji baya amsa sallar shi yace na biyu ya kasance baligh alqalami ya hawo kan shi alamomi na balaga sun tabbata akan shi ko ya kasance ga mace kamar yadda malamai suke wadi amma dai babu wani sunni na tahdidin lokuta na balaga wa khasatan a irin wannan lokacin ya kasance alamomi sun bayyana ko gashin gaba ko gashin hambata ko kuma ya kasance yayi mulki haka ga mace gashin gaba ko kuma haila ta zo mata ko kuma ya kasance gabanta ya fara tso wannan su ne alamomi wanda suke tabbatarwa alqalami ya hawo kanta yake cewa aqilun kuma ya kasance mai hankali shi kuma wannan idan muka koma kan hadisin da yake bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada mana rufi alqalamu an salasatin a wata riwaya an salasin yake cewa an riga an dauke alqalami akan wasu mutane guda uku annaimu hatta yastaqis mai barci har sai ya tashi duk abinda mai barci yayi lokacin da yake cikin barcin shi idan an tabbatar a cikin barcin yake to ya sha ya ci banza ko kisaye ba ni hukunci ba sannan yake cewa wa anis sabi hatta yahtalim yaro har sai yayi mulki kinan sai ya balaga yake cewa wa anil majnun hatta yaqil mahaukaci kwa har sai hankalin sai ya dawo kuma wa'annan ukun babu wajibcin sirama wannan sallah a lokacin da yake cikin wannan halin sallar ta zo ta huce to ba hirayya rama shi sanya malamai suke cewa sai dai game da yaro idan ya kai shekara 7 to za a umurce shi yi sallah idan ya kai 10 a kishe shi akan laƙiyin sallah saboda muhimmancin sallah shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana. Hadisi ne wanda Imam Ahmad da Abu Dawud duka sun mutar da shi. Haka hadisi ne dai ingantacce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa murru abnaakum bisalati li sab'i sinin wadribuhum 'alayha li 'ashri. Yake cewa ku umurci diyanku da yin sallah lokacin da suka kai shekara 7. Ka ja shi ku tayi masallaci da shi, ka sa shi ka daidaita mai sahu, ka yi duk abin da ya dace akan ya so sallar nan saboda ya zarce da ita. Ki san ya malaman tarbiyya suke cewa tarbiyya ana yin ta 7 sau 3. Shekara 7 na farko ɗanka ka sanya shi a jiki, ka yi wasanni da shi, ka nuna ne abin da kake so a cikin wasanni, a cikin hikima, ba tare da bugo ba, ba tare da tsangwama ba. Yake cewa idan ya kai shekara 7, to wannan kuma ya shiga shekarun da ya kamata a fara tarbiyyantar da shi. Yace wannan 7 in ta biyu, yace shekaru ne na tarbiyyantar da yawo. Shekara 7 wanda za su zo, shekaru ne na kasa ido. Yayi daidai, bai yi daidai ba. Idan inda ya zame bai yi daidai ba, idan ya kama a sa sanda, a sa sanda. Idan ya kama a yi nasiha, a yi nasiha. To a lokacin da zaka samu abin da kake so gundanka. Yake cewa to idan ya kai shekara 10, to a wannan halin an baka damar kamge shi. Abba dai bugo ba mai cutarwa ba, bugo wanda za ka ladabtar da shi. Sai ƙarƙashin matsala, misalin mutumin da ya suma, shin zai rama sallar da ya sha a lokacin da ya suma ko ba ya rama ba? Malamai suke cewa shi ma za a dangana hukuncin shi hukuncin mahaukaci. A lokacin da ya suma, za a fiyasta, za a yi kiyasin shi da hukuncin mai wanda ya bar hankalin shi, kinin shi ma babu wata rama sallah da za a yi. Sai suka ce to idan ya kasance mutum ne ya sha kayan maye, amma dai bukata ta sanya ya sha kayan mayen nan, shi ma hankalin shi ya zare. Suka ce ma dama bukata ce ta sanya ya sha, bukata tana sanyawa. To shi ne suka yi kiyasi, suka ce misalin mutumin da aka mai anesthesi, kaga ai bugarwa take, hutar da mutum take daga cikin hankalin shi. Malamai suka ce a wannan halin shi ma zai yi kiyasin shi da mutumin da hankalin shi ya huta, kinan babu hirayyara masalla. Sai dai wa'ansu daga cikin malamai suna gani idan dai da zarar lokacinta bai huce ba, ya mero da hankalin shi, to wajibi ne ya rama ta. Sai dai suke cewa idan ya kasance kuwa wani ne kurum ɗan daba ne, ya ta ya haɗa kayan mayen shi ya sha ba tare da wata bukata ba ta lahiya ba ko wani uzuri ba, yake cewa to a wannan halin duk sallar da ta huce shi, to wajibi ne sai ya rama ta, saboda shi ya janyo wa kanshi babu wani uzuri da za a bashi. Su kuma wa'incan za a ba su uzuri su ma ce, ko kuma a'a rashin lahiya ce ta kai aka mai anesthesia ko ya sha wani magani wanda yake hutar da shi daga cikin hankalin shi, to wannan dalilin uzuri za a mai uzuri. Amma dai wanda ba shi da wani uzuri, kurum ya ɗauka ya sha, wannan babu wani halin a ba shi damar, wajibi ne sai ya rama dukkan sallolin da suka fara shi. Wallahu ta'ala alam. Kuma wannan malamai suke cewa babu saɓani game da malamai akan haka, kamar yadda Ibn Qudama ya kawo a cikin Al-Mughni, haka a cikin Al-Insaf. Haka da kwai fatawar Lajnar Da'ima su ma sun kawo nafsu shai irin wannan fatawar ga mutumin da aka mai anesthesia, hankalin shi ya huta, a wannan halin suka ce babu dama, babu laihi a kan shi, saboda dalilin uzuri ne, babu laihin ya, babu wajabci sai ya rama wannan salloli da suka wuce. Shi kuma wanda ya sha ba tare da uzuri ba, wajibi ne sai ya rama wannan sallah. Sai dai da kwai jan hankali a cikin nan majmu'ul fatawa, a fatawar Lajnar Da'ima suna jan hankali game da likitan da za a yi. Suke cewa idan dai har ta kama sai an yi wa mutum irin kamar anesthesia, to ya kasance in dai lokacin sallah ya go ya kuranto, a bar wannan marar lahin ya yi sallah. Idan kuma da raran lokacin sallah, to a yi mai na lokacin da a yi mai adadin abinda zai samu lokacin sallah ba zai huce mai ba, idan dai an samu dama. Idan kuma babu dama haka, to wannan kuma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu ta'ala a'lam. Sai malam yake cewa illa al-ha'idu wan-nufasa, sai dai wanda sallah aka dauke musu hukuncin sallah ita ce matar da take cikin haila da matar da take cikin jinin biki. wannan sallar su ko sun yi ubangiji baya amsa saboda can hadisin da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata naqisatu aqlin wa dini masu tawaya addini ne masu tawaya hankali ne aka tambaye manzo Allah miye tawaya addinin mata miye tawaya hankalin mata yake cewa alaysat iza hadatil mar'a lam tusalli wa lam tasum shin idan mace haila ta kama ta ba ta sallah ba ta azumi yake cewa wannan shine ai tawaya addinin ta yake cewa shin lokacin da ake neman shaida aka rasa namiji guda biyu aka ce a nemo mace daya a nemo namiji daya a nemo mata biyu yake cewa shin ba wannan ba yake tabbatarwa da tawaya hankalin ta ba ubangiji me yake cewa anta dhilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra idan waccan ta mance wannan hita tunatar da waccan shine yake mana bayani akan tawaya hankalin su sai dai manzo Allah yake cewa bai taba ganin ba wa'inda duk da tawaya hankalinsu za su ta yi da hankalin wanda yake da cikakken hankali wanda ya kai shekara 40 hankalin shi ya kai makura amma dai za ta dauki hankalin shi da ringa wasa da shi yanda ta ga dama
salatul isha
kina wannan shine malam yake cewa sai dai mace mai haila da mai jinin biki yake cewa faman jahada wujubuha li jahlihi duk wanda yayi jayayya akan wajibcin sallah yake cewa ni sallar nan bata kasance wajibi a kaina ba amma dai dalilin da yasa yake jayayya saboda tsaba giran jahilinci shi takan yi kira bai isa ba zuwa gare shi ba amma dai shi yace shi musulmi ne bai da ilimin da zai tabbatar lallai sallah wajibi ce a gare shi yake cewa urifa dalika to za a yi kokari a sanar da shi lalle wani sallah wajibi ce a gare ka kuma wannan sallar tana ɗaya daga cikin al-ma'lum min ad-din bit-tahura wajibi ne kowa ya san lalle sallah wajibi ce a gare shi madama musulmi ne yake cewa to za a yi mai uzuri dalilin jahilcin shi kaga kuma wannan kuma ubangiji la yukallifu Allahu nafsan rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana lokacin da kake cikin halin mantuwa ko lokacin da kake cikin halin kuskure dalilin jahilcinka wannan an riga har maka rangwame da zai mutu akan haka babu wani abu akan shi an mai rangwame amma dai wajibi ne ga waɗanda suke da sani ko wanda suke kusa da shi su isar mai da sako shi ne yake cewa a wannan halin to za a yi kokari a sanar da shi lalle sallah wajibi ce a gare shi yake cewa in jahadaha aynada idan yayi jayayya akan lalle sallah ba wajibi bace akan shi ba kurum dan tsaba giran girman kai ko dan na'isa yake cewa kafara wannan mutumin ya riga ya kafurta wannan kuma malamai dukkansu sun yi ijma'i akan wannan masala idan ka koma ad-durra fi ma yajibu i'tiqaduhu na ibn hazm ya kawo bayani iya bayani akan lalle wanda yayi jayayya akan lalle shi bai yarda da wajibcin sallah ba akan shi ba to wannan mujmin tsaba giran kafuri ne haka idan ka koma a cikin al-majmu' na Imam Nawawi haka majmu'ul fatawa haka a cikin al-udda sharhul umda shi ma sun kawo bayani gamsheshe akan duk wanda yayi jayayya akan wajibcin sallah akan shi to wannan mutumin kafuri ne tanta gargiyar shi saboda ma'lumin addini ne bid-darura wajibi ne mutun ya sallalle sallah wajibi ce akan shi idan dai ko zai yi jayayya ya ce ba wajibi bace akan shi ba ko kuma a'a ya za a yi a ce a wajabta mana sallah a wannan lokaci ina muke da lokacin ta waye da waye yake ta wani tsab yake huto na huto game da ubangijin shi to wannan mutumin ya riga ya kafarta yake cewa wala yahillu ta'khiruha al-waqtu wujubiha bi halatta mutun ya jinkirta sallah da zaran an ce lokacin ta ya shiga saboda ubangiji yana bayyana mana innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance game da mummunai abinda aka farlanta musu ne madama lokaci ya riga ya shiga kowace sallah da lokacin ta zamu gani a nan gaba yanda mala'ika jibril ya sabka akan kowace lokaci akan lokacin kowace sallah dan ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin kowace sallah kuma ya limance shi ko ya mai yanda ya kamata ya karantar da al'umma shi su yi sallah shi ne yake tabbatar mana sallar nan lokacin ta idan ya shiga to wajibi ne mutum ya yi ta shi ya sanya da kai hadisin Abu Qatada yadda Allah shi tabbata a gare shi manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa amma innahu laysa fil nawm tafriqun lalle babu tozarci ko babu kawayewa a cikin barci wani a ce maka lokacin da kake so ka taikai barci yace amma dai tawayar da ake samu a cikin barci shine ala man lam yusalli salata hatta yaji a waqti salatin ukhra wanda bai yi sallaci sallah ba a lokacin ta ba har sai sallar wata sallah ta zo sannan ya gama ya sallace su to wannan hu mutumin ya tauye a cikin barcin shi bai halatta ba amma dai kuma da zaran kana barci idan dai barcin ka shiga ne Allah ya kaddara baka tashi ba kanan mutuwan yazo mutuwan bata tafi da kai ba to wannan an dauke maka wannan hukuncin ta har zuwa lokacin da ka tashi ne can hadisin da muka karanta annaimu hatta yastaqis min barci har sai ya tashi sai malai yake cewa illa linawin jam'iha sai dai ga wanda yake nuhatar ya hada sallah misali ina cikin mai bulaguro ina so in hada sallah ta sai in zo lokacin ta ma ya huce in ba kaina lafiya lokacin da na gama uzuri na sai in zo in hada su in yi jam'u ta akhire shine yake cewa sai dai ga wanda yake nuhatar hada sallah shi kuma a mazhabin mu na malikiyya abubuwa guda shidda suke sanyawa mu hada sallah shine da kai baitin da ya kawo yake cewa da kai safarun wa marad da kai bulaguro shi ko mai bulaguro an ba shi damar yayi kasar ya hada yayi jam'i imma ya kasance jam'u ta akhire ko kuma jam'u taqdimin ko kuma jam'u suri a mazhabin mu jam'u taqdimin shi shine ka gabatar da sallah misalin ka zo kana so ka sallaci sallah azhar ka hada ta da sallah isha'i jama'a sai ka sallaci azhar da al'asr a lokacin sallah azhar shine taqdimi ta'khiri kuma shine ka bar lokacin sallar azhar in har zuwa lokacin da sallar al'asr zai shiga lokacin da ka samu dama kamun lokacin ta huta sai ka hada azhar ka hada al'asr kai azhar kai al'asr a lokacin sallar al'asr wannan shine ake kira jam'u ta'khiri sai bangare na uku a mazhabin malikiyya jam'u suri shi kuma an samu daga cikin sahabbai hatta da abdullahi bin umar abdullahi bin abbas sun yi shi shine jam'u suri shi kuma kowace sallah zaka yi ta a cikin lokacin ta amma dai jinkirta lokacin sallah misalin lokacin sallah azhar a ce lokacin ta yana huta ƙarhe 4 ƙarhe 3 da minti 40 da minti 55 sai ka zo ka kabarta sallar ka a ƙarhe 3 da minti 48 kenan kana da ranar minti nawa minti 7 ko minti 7 a tsammanin ka sai ishe kai sallar azhar inka kana karewa lokacin la'asar ya shiga sai ka tashi sai kai sallar la'asar yanka kaga kai sallar azhar a lokacin sallar la'asar in ta hede lokaci ne wanda yake daruri sannan kuma kai sallar ka ta la'asar a harkon lokaci wanda yake muqtari shine ake kiran shi da jam'u suri ina fata an fahimta shine ne yake cewa imma ya kasance kana cikin bulaguro ko kuma ya kasance kana cikin rashin lafiya rashin lahiyar da idan ka ce zaka yi kowace sallah a lokacin ta saka samu tawaya ko zaka samu mashakka shi kuma addinin mu al-mashaqqatu tajlibu at-taysir duk abinda zai kawo maka kunci to wannan abin zai baka dama ka samu sauki a cikin al'amari saukin ake so wa maja'ala alaikum fi ad-din min haraj Allah bai sanya mana ba kunci a cikin wannan addinin ba sauki ake so kullum mu samu shine yake cewa ko kuma ya kasance rashin lahiya ko kuma ya kasance an samu wahal irin tabo an yi ruwa tattakin da za ka yi ka iso masallaci za a samu matsala ko kuma zulmatun ko kuma ya kasance an samu duhu wannan duhun zai iya baka damar a samu matsala ko kuma matsar shi ne ya kamata mu gabatar ko kuma an yi ruwan saman da zai iya jika maka riga ko kuma ya jika maka takalminka wannan shi ma an baka dama ku hada sallah yake cewa ko kuma arafatun wa muzdalifa ko kuma ya kasance ka tafi arafa a arafa zaka hada azhar da al'asr a muzdalifa zaka hada magriba da isha'i wannan su ne guda shidda a mazhabin mu wanda aka baka dama ka hada sallah bulaguro rashin lahiya sabkar ruwan sama tabo wanda idan ka zaka talallabiya tana iya maka illa ko kuma ya kasance an samu duhun dare idan ka ce ka iso masallaci duhun ya kai duhu dama idan an yi ruwa duhu karo duhu yake yi sannan kuma yake cewa ko kuma ya kasance ka tafi aikin haji ka tafi arafa ko muzdalifa duk da zan mu gani a mazhaban hanabila sun kawo abubuwa har guda 9 wanda suke bada dama mutum ya hada sallar shi
sai dai umuman idan muka dauka malamai sun halatta hada sallah dalilin hadisin Abdullah ibn Abbas hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi wanda yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi jama'a bainal zuhri wal asri wal maghrib wal isha yake cewa manzo Allah ya hada mana azhar da al'asr ya hada mana magriba da isha a cikin garin Madina fi ghairi khawfin wala batar yake cewa ba tare da tsoro ba ba tare da wani ruwa ba sai almajira Abdullah ibn Abbas suke tambaye suka ce ya kai Allah shiga hatta kana ganin dalilin me yasa manzo Allah ya hada wannan sallah yake cewa kai la yuhriju ummata saboda manzo Allah kai dorawa al'ummar shi yau shi sanya malamai suke istinbadi idan ka shiga halin tsoro idan ka shiga ruwan sama idan ka shiga kaza kaza da kaza duka an halatta maka ka hada sallarka su a mazhabin Hanabila sun ce hatta da macen da take cikin jini na rashin lafiya istihada maimakon ta ringa ta maimaita arwalla a kowace sallah suka ce ta hada sallarka ta baka da lafiya haka idan kana jin tsoron idan ka huto masallacin nan wani wanda ka rike bashin shi zai baka illa to da mutunci ya zube sai ka hada sallarka baka Allah ya datar da mu shi sanya idan muka dauka umuman da kai kaida fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah daidai gulgudu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wannan hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi idza amartukum bi shay'in fa'tu bihi mastata'tu idan aka umurce ka da wani abu ka zo da shi daidai gulgudu lokacin namu ya ja magama babin abu biyu ne ya rage yake cewa au mushtagilin bi shartiha agulwuje yake cewa ko kuma wanda ya shagaltu da sharadin yin sallah wani abu ya tsare ka kana nema kai ɗaya daga cikin sharadin sallah a gani kai ka samu ruwa ko sai ka yi arwalla sai ka sitirce al'auranka to he shagaltu da neman ruwan har lokacin ta ya wuce shi ma an bashi dama ya hada sallar shi shine yace aulinawin jami'a wanda yake da niyya ya hada sallah ga afwan aulinawin jami'a wanda yake da niyya ya hada sallah idan lokacin ta ya huce bai yi ta a lokaci ba babu wani abu akan shi au mushtaghilin bi shartiha ko kuma wanda ya shagaltu da sharadin sallah ya tahi neman ruwa bai dawo ba lokacin ta sai ya huce shi ma wannan afa Allahu anhu ko kuma a'a yana zamane yana saka rigar da zai sanya yayin sallah da ita bai da wata riga an ba wannan ba wanda zai saka ba kaga shi ma wannan mushtagilun bi shartiha sai dai malamai sun yi bayani suke cewa mafi yawa daga cikin malamai sun tsaye suke cewa bai halatta mutum ya jinkirta sallah wai don saboda neman ruwa ba an baka dama kai taimama ba yace koda kana tunanin a'a kamun lokacin sallah ya huta kana iya samun ruwan nan yace ka tsaya kai sallaka ka kama kat waɗanda yawa daga cikin malamai sun ta yi aka a gulgujere ba ba tsawaita ba saboda ubangiji ya bayyana fa illam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba sai wani sharadi ba zai hana ka ba ka ƙi yin sallah a lokacinta yake cewa fa in tarakaha tahawunan idan mutum ya bar sallah da gangam yana mai sakaci akan sallah ba me yana mai jayayya ba akan wajabtinta ba ai can ya ba mu hukuncin wanda yake jayayya akan wajabtinta yace wannan mutumin kahuri sunan shi yace amma dai wannan gashi nan musulmi ne an ce me yayi sallah amma dai in ya ga dama yayi sallah in kurum sakaki yake yana mai wurgi da wannan sallah yace istitiba salasa yace za a nema ya tuba har so uku tsawon kwana uku za a tsida shi wannan kuma kiyasi ne akan samudawa lokacin da ubangiji ya ce musu tamatta'u fi darikum salasata ayyamin ku jinkirta ku ji dadi a cikin gidajen ku tsawon kwana uku halika wa'adun ghairu makzub alqawli ne wanda ba abun ƙaryatawa ba shine malamai suke kiyasi hatta da sahabbai sun yi bayani isma'il su ne za a yi za a nema ya tuba tsawon kwana uku wannan shine abinda ko limami ko na'ibin shi zai tsayar da shi saboda ya zo da babban zunubi na barin sallah za a maimaita mai hasso uku tsawon kwana uku sun saboda hada yake cewa tubu ila Allah wa salli wa illa qatalnaka za a ce mai ka tuba zuwa ga Allah kai sallah in ba haka ba ka kashe ka zambi ba tsawon kwana uku za a yi mai haka kuma wannan ya samu kai ne akan hadisin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi an zo an baiwa Umar labari aka ce wani mutum yayi ridda akan yake yin sallah sai muka kashe shi Umar yake cewa shin aida kun rike shi tsawon kwana uku kun ciyar da shi da Abu Rabif da kai adam abincinsu wanda suke yi yace da kun ciyar da shi da shi wannan abincin yake cewa kuma kun nema ya tuba tsawon kwana uku la'allahu yatubu wa yarji'u ila ghayrihi wa yuraji'u amra Allah yace takan yi wannan mutumin ya tuba ya yi muraja al'amarin shi ko umurdin da ubangiji yayi me ne ya dawo ya yi sallah a lokacin da Umar yake ce Allahumma inni la mahar yace Allah ne ka ni sani ne ni dai bin zo ba ai hukunci ba a gaba na ba yace dan haka walam amuru walam arda id baladan yake cewa kuma bin yi umurni ba a kashe shi ba kuma da abin da aka zo aka bada labari abin nayi tsawata akan shi ni dai bin yi umurni ba shi dai Umar yana nema ya kubtar da kanshi amma dai hukunci shi shine a zamanar da shi tsawon kwana uku ya tuba yake cewa fa in taba idan ya tuba wannan mutumin yace alhamdulillah idan ma shi muke so yace wa illa idan kuma yake tuba yace kutila za a kashe shi saboda riddaci yayi kuma wanda yayi ya bayyana akan ya bar sallah kwata-kwata ya bar sallah tsawon kwana uku akai da shi yayi ya kiya koda musulmi ne yace kurum kashe shi za a yi sai dai malamai suke cewa shi wannan mutumin haddi ne aka yi mai a matsayin ku haddi da aka yi mai za a kai shi makwantan musulmai a binne shi a yi mai sallah a binne shi a makwantan musulmai sai dai idan kuma wanda ya ce kurum ya ƙi bai yi saboda shi mai yarda ita ba ya ce wannan kurum kashe shi za a yi idan an kashe shi kuma ba a binne shi a makwantan musulmi ba wannan shi ne bambancin hukuncin wannan da hukuncin wancan wallahu ta'ala a'lam abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ba iyaye da kakanni da malama Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba iya ba kuma Allah ya iya mana shi ɗan uwa da amana arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa zuri amma albarka ya yi wa abinda ya rasa mu da shi na daga ilimi ne daga dukiya albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك